Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya ta fara'a da nomad da dalol da kuma niya duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma VOA hausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 16 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaba Trump na Amurka ya ce kila babu abin da taron kolin da zai yi da takwaransa na Russia zai tabuka. Shugaban Eritrea ya ce nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya ta kau tsakanin 'yan Eritrea da kuma Ethiopia. Kasashen Turai guda biyar kuma sun yarda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450.
To, kanin labarin kenan. Batun kafa 'yan sandan jihohi na da janyo takaddama a Najeriya, yayin da wasu ƙwararru ke ganin hakan neman fita, wasunsu kuma na cewa
ana wa hasashen ma na jihohin VP na tarayyar muni.
To, ko me ya kai tawagar su Dr. Kwantami karkashin mataimakin shugaban Najeriya zuwa Amurka?
Musamman suna da wani kuɗin da aka ware dala biliyan ɗaya da ake so a zuba hannun jari. To, mun je mun yi mitin da su don kokarin gamsar da su wannan dala biliyan ɗaya a kawo ta Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan.
Za kuma a ji mataki na baya-bayan nan da rundunar farin kaya ta Najeriya ta ɗauka na kare bayan Allah a shiryar Borno. Kuma lallai za a ji cewa ƙasar Faransa ce ta ci gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa. Daga nan sai kuma Sarfilu Hashin Gumale shigo da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Sa'o'i gabanin taron kolin da za a yi da shugaban Russia Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump yana nuna alamar kila babu abin da taron zai tabuka. Haka kuma ya yi matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen Amurka ne. A hira da gidan talabijin na CBS ya yi da shi, Mr. Trump ya ce ƙungiyar tarayyar Turai abokiyar gaba ko hamayyar Amurka ce. Ya ce kila ba ka kallonsa da haka, amma abokan gaba ne. Haka nan kuma Mr. Trump ya ce Rasha ma a wasu fannoni abokiyar gaba ce. Shugaban Majalisar Turai Donald Trump ya maida martani cikin sauri ta shafin Twitter. Ya ce Amurka da Turai ƙawaye ne sosai, kuma dukkan wanda yake yada labarin cewa abokan gaba ko hamayya ne yana yada ƙarya. Za a yi ganawar ce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma akan jama'in asirin Rasha guda 12 bisa zarginsu da laifin yin shishigi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2015 da ya taimaka wajen dora Mr. Trump a kan karagar mulki. Dubban mutane ne suka so ya jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia, lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba. Shugaban Eritrea Isaias Afwerki ya faɗa wa 'yan Ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu sun kau. Ya ce yanzu a shirye suke su yi mu'amala irin ta 'yan wantaka tsakaninsu. Shi kuma Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya ce ya fewa juna shi ne abu mafi ala. Ya ce da suka sasanta suna nufin ya fewa juna da nuna wa juna ƙauna. A makon jiya, Prime Minister ya kai ziyara Eritrea bayan ya ba da sanarwa cewa Ethiopia za ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kulla da Eritrea a shekara ta 2000, wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin ƙasashen biyu. Nan da nan ita kuma ƙasar Eritrea ta bi sahun Ethiopia wajen yin na'am da yarjejeniyar. Dukkan ƙasashen biyu sun amince za su sake buɗe ofisoshin jakadancinsu da suka lalace. Za su kuma farfado da zirga-zirgar jiragen sama da kuma sake gina tashoshin jiragen ruwa. Jiya Lahadi, Prime Minister Italia ya ce kasashen Turai guda biyar da suka hada da Jamus da Spain da kuma Portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka jigilar su cikin jiragen ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun Sicily. Jiya Lahadi, Jamus da Spain da kuma Portugal suka yadda za su karbi 50-50 daga cikin bakin hauren bayan da kasashen Faransa da Malta suka yadda a ranar Asabar. To amma jamhuriyar Czechoslovakia ta gwasula wannan shiri akan cewa shirin rarraba bakin hauren tankar hanyar zuwa jahannama ce. Jiragen ruwa guda biyu da ɗaya mallakin kungiyar tarayyar Turai ɗaya kuma na 'yan sandan tsaron gaba tekun Italiya suna tsaye a cikin ruwayen Italiya bayan da ministan harkokin cikin gidan Italiya Matteo Salvini mai ra'ayin riƙau ya ce sai dai a tura jiragen ruwan zuwa Malta ko kuma ƙasar Libya inda suka fito tun da farko. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Isra'ila sun kutsa wani wurin adana bayanai na Iran suka kwashi dubban kasidu da fayafayen kwamfuta kusan maitan waɗanda suka kunshi shirin Iran na kera makaman nukiliya. Jaridar New York Times ta fara buga labarin ne a jaridar ta fito jiya Lahadi. Da waɗannan bayanan ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi amfani da su wajen shawo kan shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla a shekara ta 2015 da Iran ɗin. Jaridar wacce tana daga cikin jaridan Amurka guda uku da Isra'ila ta gayyata su yi nazarin kasidin ta ce sun kalli bayanan ne a makon jiya kuma akwai shaidar cewa duk da musantawar da ta daɗe tana yi Iran tana da burin ƙera makaman nukiliya. Sai dai jaridar New York Times ta ce ba za ta bugi ƙirji a kan sahihancin kasidin ba. Manyan jami'an sojan Amurka da na Koriya ta Arewa masu mukamin janar sun gana domin tattauna yadda za a maido da gawawwakin sojojin Amurka da suka fafata a yakin Koriya. Jiya Lahadi, kafofin Koriya suka ce General Michael Minihan na mayakan saman Amurka da kuma hafsan sojojin sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da wani mai mukamin janar na Koriya ta Arewa a ƙauyen Panmunjom na kan iyaka. Shekaru tara da suka shige masu mukamin janar daga ɓangarorin suka yi gana wasu ta ƙarshe. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gana rawar ta yi ma'ana kuma ta samu haɗin kai har ma ta haifar da yin alƙawura.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, 'yan majalisar tarayyar Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki na ƙasar kai har ma da Talakawa na ci gaba da muhawara da cece-kuce kan batun kafa 'yan sandan jihohi a Najeriya, batun da har ya samu karatu na farko a zauren majalisar tarayyar. Daga Abuja ga wakiliyarmu Madina Dauda da rahoton.
A nashi jawabi a lokacin da yake ganawa da manema labarai, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan, Sanata Ahmed Lawan, ya ce akwai abin dubawa kafin a ci gaba da aiki akan wannan ƙudurin dokar.
Ya kamata mu duba dalilai da suka sa jami'an tsaronmu ba sa iya hana irin kashe-kashe da ake yi. Shin ma'aikata ne ba mu da su wadatattu, ko kayan aiki ne babu, ko kuma training ne ba ƙware ba? Ko kuma a'a, mu kanmu 'yan Najeriya 'yan ƙasa ba ma taimakawa jami'an tsaron nan da irin labari da ya kamata a basu, ko kuma haɗin kan ne na 'yan ƙasa mu yayi ƙaranci?
Duk da cewa yawancin 'yan majalisar sun nuna goyon baya, amma sanatan da ke wakiltar Zamfara ta tsakiya Kabiru Garba Marafa ya nuna bambancin ra'ayi.
Ni ban yadda da wannan tsari ba, kuma ina kira musamman ga mutanen Arewa su tsaya su dubi wannan ƙuduri da kyau, kuma su yi ma 'yan majalisar su magana da kakkausan murya cewa ba su yadda da wannan tsari ba. Idan abinda ake so a yi kenan, mu koma sarautunmu na gargajiya mana yanda muka hito da so. Ya kamata a tsaya a duba wannan magana kuma a tabbatar da me ake nuhi da ita kamin a yi ta.
Amma mai magana da yawun majalisar dattawan Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce an taɓa yi a baya kuma an ga alfanunsa.
ana keto ta tsammani in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi, saboda amincewa da shi sai idan jiha tana da ƙarfi na yin haka. Waɗanda suka gamsu da na tarayya su yi, ko kuma waɗannan za a ƙayyada musu irin abin da za su iya kula da shi. In ya wuce haka nan sai a kira 'yan sandan tarayya.
A nashi nazarin, ƙwararre a harkar tsaro Kabiru Adamu ya yi tsokaci.
A nawa hasashen ma na jihohin zafi na tarayyar Muni, dalili ko a matsayin tarayya ana sa ido, ana kuma kokawa idan an samu matsaloli. To yanayi ne yadda na jihohin mu suke, misali governor idan ya bayar da umarni da wuya a samu wani zai ce mishi kala, inda matsalar take tsarin ne yake da matsala. To in har ba wai an gyara tsarin ba, to aka je aka rubanya shi a jihohi, wanda ke faruwa a tarayya shi zai je faru a jihohi.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, to a yunkurinta na ƙarfafa zamantakewa da kasuwanci da kuma noma a wuraren da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram, rundunar tsaron farin kaya ta Najeriya ta tura zaratanta sama da 1,000 a sassan Borno, baya ga wasu zaratan kuma wajen 5,000 da ta ware don shiga tsakanin makiyaya da manoma. Kwamandan rundunar wanda ke rangadi a jihar ta Borno, Muhammad Abdullahi Gana, ya yi bayani ga wakilinmu a Borno, Haruna Dauda, kamar haka.
Ministan tsaro na cikin gida, Lieutenant General Abraham Bello Danbazon, shi tuni ya ce in zo in duba waɗannan liberated areas na duka inda za mu kai mutanenmu. Mun je wuraren nan, mun tashi mun je Kunguna, mun je Bama, har mutanen su yi murna cewa lallai kan yanzu suka san cewa gwamnati ta kawo zaman lafiya wannan wuraren, tunda har na zo na ziyarci mutane na, na zo da su mu yi magana. Je dai mun fara da mutane 1,200 ma'aikatan mu duka wanda muka kai wannan local gwamnati.
Wurin gari ne kamar kananan hukumomi ne za ka tura waɗannan ma'aikatan naka halin yanzu a jihar Borno.
Jiya muka zo da speaker da kuma members in house din muka ci, amma ka san mu ba mu da office da kuma gidaje duka local government nan kamar 'yan sanda. Shi speaker ya ce zai magana mutane da kuma deputy governor din zai magana mutane, za ba mu office da kuma gidaje da yake za mu tura mutanenmu, saboda haka ma duka liberated area za mu tura mutanenmu kuma in Allah ya
yarda. Ka ziyarci wannan garuruwa ta hanyar mota, mai baka kwarin gwiwan tafiya da mota maimakon ka bi jirgin sama kamar da wasu ke bi?
To alhamdulillah, yara na fa na wurin, ma'aikata na wurin, kuma alhamdulillah na je lafiya, na dawo lafiya, ba wani damuwa a hanya.
To ranka ya kamar batun matsalolin makiyaya da manoma, ka taɓa wannan batu?
Za mu buɗe wani fanni a cikin civil defense wanda za a kira su agro rangers. Mun keɓe mutane 5,000 wanda su ne za su ba da security.
To a gaida Haruna da wannan rahoton. Daga batun tsaro kuma sai na tattalin arziki, inda tawagar zawarcin Amurkawa masu suka jari ta dawo gida Najeriya, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya zanta da wasu 'yan tawagar. Nasiru, gare ka.
Jami'an gwamnatin Najeriya sun dage don jawo hankalin Amurka ta ƙara zuba jari a Najeriya da raya arzikin ƙasar mai mutum kusan miliyan 180. Bayan dawowarsu daga Amurka, tawagar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya jagoranta, shugaban hukumar bunƙasa fasaha zamani ta Najeriya NEDA Dr. Isa Ali Fantami ya ce akwai wasu maƙudan daloli da suka bi sawo don masu zuba jarin Amurka su kawo su Najeriya.
Musamman suna da wani kuɗin da aka ware $1 billion da ake so a zuba hannun jari. To mun je mun yi meeting da su don ƙoƙarin gamsar da su wannan $1 billion a kawo ta Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan. Muna ga wannan zai taimaka matasa su samu aiki ta hanyar zuba jarin, wasu samu hanyar cin abinci. Manufar a gade da za a samu wasu hanyoyin da za a shigo ne don rage kunci da ake ciki a ƙasa din, wanda kuma shine manufar tafiyar tamu. Allah ya taimake mu. A meeting na farko da muka yi, manya-manya masu zuba hannun jari ne mutum 33 suka halatta a ƙasar Amurka. Muka ga musu fa'idodin zuba hannun jari a Najeriya. Bayan nan sai muka ziyarci su manya-manyan kamfanoni na fasahar zamani kamar Google, kamar LinkedIn, kamar Facebook. Su ma mu ga da mu ga to su taimaka wajen samar da sana'o'i ta hanyar fasahar zamani. Facebook sun zo su karantar da mata zaka man 20,000 a Najeriya don koya musu sana'ar hannu na fasahar zamani.
Dr. Fantami ya karfafa batun samun kuɗin shiga waje da dogaro ga fetur.
Ba ka da wani abin da zai taimaka maka cikin sauki a yanzu kamar fasahar zamani da harkar noma.
Wannan ya dace da yadda shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Barista Hassan Bello ke karfafa zabin hanyoyin samun arziki.
Saboda haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san muhimmancin tattalin arzikin Najeriya. An samu sauki kwarai, an samu kuma hanyar da zamu bi mu tabbata cewa arzikin Najeriya ya dawo, mu tabbata an samu mutanen mu aiki.
Akwai alamun tsoke bakin aljihu daga masu hannu da shuni, dan ba a ganin sabbin gine-gine ko ayyuka da talakawa ka iya kwadago. Wannan na nuna ana sara ana duba bakin gatari. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi.
Wannan haka yake kuma a gaida Nasiru. To kamar yadda aka ji, kasar Faransa ce ta ci gasar cin kofin kwallon kafa na duniya bana. Kafin ku ji cikakken bayani a shirinmu na wasanni na can da yamma, Murtala Faru Sanyina ya muku sumunta.
Wasan ƙarshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana dai ta kayatar da makallata 50,000 da suka tattaru a babban filin wasa na Luzhniki dake Moscow, babban birnin kasar Russia. Dan kasar Croatia Mario Mandzukic shine ya sha kansu da kansa tun a minti na 18 na wasan, wanda ya dora kasar Faransa a sama. Kafin daga bisani kuma Ivan Perisic ya farkewa Croatia kwallon. Anthony Griezmann ya zura wa kasar Faransa kwallo ta biyu ta hanyar bugun penalty. Paul Pogba ya zura kwallo ta uku, yayin da dan wasan da yafi kowa karancin shekaru a gasar Kylian Mbappe ya zura kwallo ta hudu. Croatia ta sami jefa kwallo ta biyu, lamarin da ya sa wasan ya karkare. Faransa ta yi galaba da ci 4-2. Sakamakon wasan ya bakanta ran mafi akasarin yan Najeriya dake goyon bayan kasar Croatia. Duk da yake wasu kamcike suke da farin ciki.
Sunana Umar Coach Gidan Dare. To shi gari yanayin wasa yanayi take tahowa. Kakan iya dorowa ka samu sa'a, kuma yanayi yakan iya dorowa a samu sa'a kanka.
Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To gaida Murtala, yanzu kan bar mu koma gefe guda. Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu dai muna kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar Jigawa ke wa gwamnatin jihar na cewa ana kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. A makon da ya gabata mun fara jin bayanan mataimakin gwamnatin jihar Jigawa Barista Ibrahim Hassan kan tsarin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake da ake shirin samarwa a jihar. Tsarin da yace su ma sun gaje shi ne daga gwamnatin da ta gabata. Inda har ya tabbatar mana alƙawarin da suka al'ummomin da wannan aiki na mustali ya shafa da cewa idan har suka zabe su suka hau gwamnati to za su soke tsarin kwata-kwata. To amma sai bayan da aka zabe su suka lura da cewa wannan shiri na mustali tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin da gwamnatin Jigawa da ma ƙasa baki daya. Ba tare da ɓata lokaci ba, Barista Ibrahim Hassan zai daura a daidai inda ya tsaya a makon da ya gabata. Suna Nasir Fil Hashin Gumal.
Yau sai sai bayan ka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kukai har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant. Ku da kuka zo kuka yi nazari tunda ka ce an kafa committee kuma kun zauna da masana an bibi al'amarin nan, ku kawo sauye-sauye ne akan taswirar sa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi din nan a kansa kuke?
Mun kawo sauye-sauye shi sun ya farko da muka kawo shi ne kamar yadda na gaya maka, ba za mu ba su hektar 10,000 ba, za mu ba ka hektar 6,000, amma 6,000 nan da za ka biya to ba kai za ka noma ba, zuwa za ka yi ka yanka a yi fegi-fegi a ba mutanen da su kuma aka tare da su a gonakin sanada. In aka ba wannan mutane kai za ka ba su raken da za su shuka, kai za ka yi bayan ruwa, kai za ka sa taki, kuma daga bayan aka zo yanka a adadin wannan rake, in aka yanke ka cire kudin ruwa da kudin taki ka biya wannan mutumin rakensa, kudin rakensa wato kaman gonarsa ce kenan, duk da yake tana under your control saboda gudun wani abu. Banda haka, a tsakanin inda aka yi wannan hektar 6,000 akwai abin da zaka ce ma wato intercropping. A tsakanin kunya da kunya a wurin su 6,000 su da za su shuka rake za su shuka zalla kusa da kusa, amma anan kowane taki tsakanin kunya da kunya za su bar taki 2 zuwa taki 3, wannan kuma za su nemo maka iri wato abin da ake ce ma early season variety. In gida ce take wata 4 za a samu kuma wata 3 a baka wannan irin ka shuka a tsakanin kunya da kunya,
rake
kafin rake ya girma. Rake yakan yi wata 10 kafin a yanke shi. A cikin wata goma in ka samu manomi mai kwazo zai shuka gyada ya yanke, zai shuka tumatir ya yanke, zai shuka cabbage ko carrot ko dankalin turawa ko dankalin Hausa. Duk nau'in abin da ka san ba zai cuci rake ba, rake ba zai cuce shi ba. Za a baka dama ka shuka shi, kuma wannan abin da zaka shuka ba ruwan company da shi. Ko dai da gaske ba ruwan company da shi, wannan kai zaka yanke kayanka, in ka ga dama ka kai gida, in ka ga dama ka dauka ka kai kasuwa ka sayar, in ka ga maku yajejina da wani. Kuma abubuwan nan bayan ruwan da za a ba rake shi abin da ka shuka zai sha, takin da za a zuba mu rake ga kunya ga kunya shi abin da ka shuka zai abin nan. Ina faɗa musu ko kwari ne na gida suka hawa gida, sai dai kana bacci a gida ka ji an ce ana can ana maka feshi, don ba za su bari abin da ya taba gidanka ko rogonka ko kabejinka ya taba rakin su ba. So da haka riba biyu ne za ka samu, kwata-kwata mutanen nan ba za ta tashe su ba. Akwai garuruwa a cikin wannan yanki wanda da a tsarin da tashi za su yi, amma a cikin tsarin da muka kawo, cikin soyayyen da muka kawo, duk wannan manyan garuruwan dole ne ka bar su a cikin wannan gonar raken, banda dole ka bar su. Dole ne tsakanin a cikin wannan garin kai masa creating buffer zone, mu yi la'akari da fadin gari ko kuma girman gari daga nan zuwa shekara 30, ka bar wani wato acreage wanda za su yi expansion shiga wannan wuri, ka gane. Sannan kowane tsakanin gari da gari kamfanin nan sai sun yi masa hanya da kowane balato da Medu da Gagarawa gari da duk wannan garuruwan, sai an yi hanya da hanya ta hada wannan gari da wannan gari, sannan kai musu hanyar da za ta fita wato babban titi na hanyar Gumal, saboda in ka zo ka shuka rakin ka kada duhuwar da ke a ce shikenan mutum sai ya sha wahala wurin fita, sai duk wannan yana cikin mapin nan, ba za ta ba wani wanda za a tada a ciki. Wanda kawai ake magana za a tada shi shine wanda gonarsa aka karba a cikin wannan tsari, shi ma kuma bayan ka karbi compensation na diya za a yanka maka wannan gona da za ka yi intercropping. A lissafin da muka yi, in dai magana zunzurutun arziki ne na kuɗi, duk wanda yake cikin wannan tsari aka karbi gonarsa, abinda zai samu a cikin tsarinsu zai kai ko kashi percentage 300 ko 750 akan abinda yake samu a da. Galibin abinda ya jawo wannan akasi da aka samu, wasu mutane ne suke zuwa suna zuga su, suna musu wani karatu wanda ba haka yake ba. An ce za a kwace musu gona, an ce kwata-kwata ba ma noma za a aure mu wannan kamfani, wani mutumin China ne abokin gona, muka je muka dauko shi.
To amma your excellency, su magana ma da suke baya ga wannan fargaba shine cewa a lokacin yakin neman zabe kun yi yarjejeniya da su cewa wannan tsari da aka bullo da shi dama su bai kwanta musu a rai ba, kuma kai musu alƙawari cewa da kun samu wadafin iko za ku soke shi.
Kamar yadda na faɗa, idan muka yi la'akari da wato hakkin mutane, sai kuma mu yi la'akari da arzikin da muke ganin wannan al'amari zai kawo, ba ƙasar Jigawa ba, arzikin da wannan kamfani zai kawo ya fi ƙarfin Jigawa, ya fi ƙarfin Arewa. Bugana da muke yi, kamfanin nan za a zo a kafa shi zai rika sarrafa suga tan 140,000 a shekara. Banda haka akwai masana'antu guda hudu, akwai na ajinan moto kafin zabe, akwai na ceiling board, akwai na taki da za su yi a wuri daya. Akalla a kasar za a samar da aikin dindindin na mutum 6,000. Cinikin da wannan kamfani zai yi a shekara daya, ana tunanin za a yi ciniki na farko in suka fara 100% capacity na naira biliyan 52. Da na yi lissafi gani ne na ce allocation din Gagarawa local government, kudin shiga da take samu a wata-wata, sai ka hada na shekara 74 baka tadda abin da za a fidda a shekara daya wannan kamfanin ba. Saboda haka, kamar yadda yake faɗa, mun yi musu alƙawari mun ce za mu duba lokacin zabe, kuma ko a gaban Allah na tsaya na san mun yi iya gurgurdanmu mun diba wannan al'amari, kuma mun sama musu mafitar da aka yanka musu wannan fegi, kuma wannan fegi bisa ga yarjejeniya za a yi. In dai kamfanin nan yana nika siga, to kana nan da wannan fegi da aka ba ka, kana saida musu rake, kana sarrafa abin da kake sarrafawa, ba na wani tsawon lokaci bane ko wani ka'ida da aka yi cewa bayan shekara biyu ko bayan shekara shida za ka tafi.
To amma ranka da dai cewa suka yi kunce musu sokewa kawai za ku yi, ba su ce musu za ku yi,
ba mu ce za mu soke abin da mun fahimce shi ba, ya za mu ce za mu soke abin da mun fahimce shi ba. Kuma yanzu ai abin da nake gaya maka, mun zauna mun diba a cikin harkarmu wato na sensitization ko na faɗakarwa, akwai tsarin a ce an haɗa da masu anguwanni, an musu bita su ma sun je an sun aiwatar, ba mamaki an samu akasi ko an ba da umarni daga fada ba su aiwatar ba. Idan aka hukunta su, wannan kuma wani abu ne daban, amma mutum a ce mutum an kama shi. Su da suke magana, akwai mutanen da suka tafi awan abin nan mutanen can, aka affa musu da duka, aka faffasa musu mota. Akwai mutumin da simply saboda ya karbi check na abin nan an zo ana magana yace shi ya karbi check aka afka masa sai da uwarsa ta kwace shi da kyar aka dake sa aka ji masa ciwo ai ya kamata a san cewa doka in kana ganin kana da yancin da zaka ce ba za ka karbi check din misali ba shi kuma wanda yake ganin yana da yancin zai karba dan me yancin ka zai fina shi
to yanzu ya salasin a wannan hali ake ciki ga wannan kama akwai gibi na sadarwa tsakanin gwamnati da mutanen nan wannan hali ake ciki tsakanin ku da misali da kuma al'umman nan wannan aiki a wannan level yake misali
a wannan level ake kira nan akan level din sa kamar da kace an samu gibi na sadarwa ka mun lura abin da rashin fahimta ne abinda zai maka amfani abinda muka yanke hukunci ko kuma ka hango cewa zai maka amfani zai mu gagarawa amfani zai mu gumal imrat amfani zai mu jigawa amfani ka gane babu yanda ba muka bayanin amfanin da kai zaka samu da tsarin da muka yi na kare wato mutunci da martaban mutane a ce kuma ka cewa baka wannan abin ba saboda haka misali yana ci gaba akwai bincike da yawa kafin ma akai maradin da za a ce an kawo factory ai masarantar nan ba za ta ma kankan wasu yanin da kamar shekara shida watakila sai bayan gushewar wannan gwamnatin saboda sai an yi bincike sai sun yi noma sai amma noman ya kai adadin da za a binnan kuma a yanzu haka da aka biya diyan nan abinda kullum muke gaya mutane wani goto wani wanda za a nemi gwamnati tashi ba sai nan da shekara hudu ko nan da shekara biyar in an zo adadin kanta kuma ba a ce ka tashi yanzu daga cikin gwamnati ba kuma kamar yadda na faɗa duk wanda muka aka bashi compensation a diya harkar nan akwai identity card da hotonsa da ake bashi wanda kuma yana nan a cikin na'ura iya filin da aka ba a wurinsa da compensation da aka ba su in aka tashi wannan yanka wannan identity card din shi zai ba shi dama a yanka masa sabon peji a wannan sabon tsari kuma kamar yadda na gaya maka ko mutuwa kai danka zai gaji wannan peji a wurinka ba abu bane ko na wani tsawon lokaci ko na shekara ɗaya ko na shekara biyu abu ne dindindin
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na mustali ya kamata ya kasance tun farko. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To gaishe ka yanzu kuma ga Jami'ai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Sai gabanin taron kolin da zai yi da shugaban Rasha Vladimir Putin, shugaban Amurka Donald Trump yana nuna alamun kila babu abin da taron zai tabuka. Hakanan kuma ya matukar sukar lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada kawayen Amurka ne. Dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya Lahadi a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia lokacin da shugabannin Eritrea da Ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a abokan gaba. Jiya Lahadi ne kuma Firaministan Italiya ya ce ƙasashen Turai guda biyar da suka haɗa da Jamus da Spain da Portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka jigilar su cikin jirgin ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun Sicily. A can ƙasar Nicaragua kuma wata ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta ce dakarun ƙasar sun kashe aƙalla mutane 10 tare da raunana wasu 20 da suka wato duka a kudancin ƙasar jiya Lahadi. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta ce yara biyu suna daga cikin waɗanda suka halaka. Jami'an gwamnati ba su ce uffa akan wannan batu ba. 'Yan sandan tarayya tare da wasu jami'an tsaro ɗauke da bindigogi samfurin AK-47 da wasu bindigogi masu sarrafa kansu sun kawo mana hari a cikin unguwanninmu, in ji wani mazaunin unguwar da ake kira Monimbo lokacin da ya gaya wa kamfanin dallancin labaru ƙasar Faransa. 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama da shugabannin addini sun ce gwamnati tana kunnen ƙashi ga tirayen ta gudanar da shawarwari da masu zanga-zanga.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da takarantu mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.